سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon ci gaba da karatu da muka saba yi mako mako a wannan majalisi mai albarka na masallacin da ke cikin asibitin koyarwa na garin Azare jihar Bauchi majalisi da muke karanta sirar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga littafin Nurul Yaqin fi sirati Sayyidil Mursalin wannan majalisi shine majalisi na 85 a wannan yammaci na juma'a 8 ga watan sha'ban hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wadda ta yi daidai da 7 ga watan fabrairu na shekara ta 2025 idan ba a mance ba a majalisin da ya gabata muna kan bayani dangane da uslubi na 6 cikin uslubai da mushrikai suka yi tabi dan su ga sun disa shi hasken da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan su ga sun maida shi baya ko kuma ma ya daina da'awar gaba daya yayi shiru ya zauna wannan uslubi ba mu kare karatu da bayani akan sa ba a majalisin da ya gabata shine hanya ta yaudara wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta yadda suka dinga kokarin jan hankulan hankalinsa zuwa gare su babbar misali da aka dauka a wannan gabar shine yadda ɗaya daga cikin manya-manya daga mushrikai Qurayshawa ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake nuna masa kamar zai karbi wannan addini na musulunci to wannan ya sa manzon Allah ya ji dadi a ransa yayi farin ciki bisa ga wannan bayani da ya fito daga babba cikin manyan mushrikai dube da cewar musuluntan babba sababi ne da zai sa da yawa daga cikin waɗanda suke karkashin sa su ma su musulunta doriya akan haka zai ƙara karfafar wannan da'awa da manzon Allah yake yi wacce Allah ne kawai gatanta to kamar akwai nasarori da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hanga dangane da musuluntan wannan madaukakin mutum cikin Qurayshawa da'awarsa za ta samu goyon baya da kuma tallafi da kuma kariya masu rauni za su samu damar yin ibada a sake to waɗannan abubuwa su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hanga yasa yayi matukar farin ciki da wannan abu da aka bijiro masa to ya maida hankali kamar yadda muka yi bayani wajen bayanai dangane da manufofin addinin musulunci. Ga shi wannan mai fada a jina Qurayshawa sai makaho cikin sahabbansa da ake kiransa Abdullah ibn Ummi Maktum ya zo gare shi yana so ya dauki wasu ayoyi da karantarwa na addinin musulunci. Dube da cewa shi makaho ne bai san me manzon Allah yake ciki ba tunda bai gani da idanunsa ba, shi da kawai ya ji sautin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi farin ciki da murnan jin sautin manzon Allah, ya nufi inda yake jin sautin yana kwala manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama kira yana cewa ya sanar da shi daga abin da Allah madaukakin sarki ya sanar da shi. To manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama wannan bai burge shi ba, yanda wannan sahabi nasa Abdullah ibn Ummi Maktum yazo yana ce masa allimni mimma allamaka Allah, yana ga kamar zai yanke shi ne bisa ga abin da yake so ya je ga gaci, wanda kuma yana ga akwai nasara masu nasarori masu tarin yawa karkashin haka din. Sa'annan kuma shi wannan wanda annabi yake fatan ya musulunta, annabi yana ga in har ya yanke maganarsa da wannan mutumi tunda madaukaki ne ya koma kan Abdullah ibn Ummi Maktum ana ganin sa makaskanci ne, shi wannan madaukakin zai iya fusata yace na ma fasa shiga musulunci. To annabi kuma yana ga hakan babbar asara ce. To shi yasa bai ji dadin yanda Abdullah ibn Ummi Maktum makaho cikin sahabbansa yazo yake kokarin yanke shi a maganarsa ba. To wannan yasa manzo Allah ya canja fuska ya juya baya bai saurare shi ba, ya maida hankali kan wannan madaukaki cikin madaukaka na Quraysh da wasu daga cikin malaman tarihi sun ce Umayyah ibn Khalaf. To shine Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ayoyi guda goma na farkon suratu Abasa yana mai maida martani wa manzansa sallallahu alaihi wa sallama bisa ga wannan abu da yayi wa wannan sahabi nasa, dube da cewar Allah ya duba zukatan mutane guda biyun kowanne kuma Allah ya san me zuciyarsa ta kunsa. Shi wannan makaho Allah madaukakin sarki ya san cewa da gaske yake yi kuma mumini ne na kwarai, shi kuma wancan mushiriki Allah ya san cewa ƙarya yake yi sannan mushiriki ne kuma kafiri ne ba musuluncin zai shiga ba, yaudara ce kawai irin tasu da suka saba yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama diddai dan su ga sun bashi na kasu a da'awarsa. Wannan yake nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai san gaibu ba, dan da ya san gaibu zai san abin da ke zuciyar wannan, zai san abin da ke zuciyar wannan. To in ko har ya sani kaga ba zai tsaya ya bata lokacinsa ba, yana ta sharhi da bayani ma wannan mai fada aji cikin manya na Qurayshawa. Amma Allah tunda shi Allamul Ghuyub ne, masani ne ga duk abin da ya buya, shi ya san abin da ke zuciyar wannan kuma ya san abin da ke zuciyar wannan, ya saukar da ayoyi ya maida martani wa manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa sallama. Wannan bayani ya gabata akai, mun karanta ayoyi guda uku na farkon wannan sura, fadin Allah madaukakin sarki Abasa watawalla anja'ahu al'a'ma wama yudrika la'allahu yazzakka. Mun karanta ayoyi guda biyu na farkon sura Abasa watawalla an ja'ahu al'a'ma, waɗannan ayoyi guda biyu mun karanta su a majalisin da ya gabata. Allah madaukakin sarki ya ce Abasa watawalla, ya canja fiskarsa sa'annan kuma ya juya bayansa, me yasa yayi haka? An ja'ahu al'a'ma, saboda makaho ya zo gare shi. Waɗannan ayoyi ƴan uwa idan za a tuno a baya mun yi bayani fiskokin da ayoyin suka kunsa na balaga. Mun san Al-Qur'ani yana da balaga, cike yake da fasaha, tunda yaren Larabci yare ne wanda yake cike da fasaha. Shi yasa su Larabawan karan kansu suke tinkaho da yaren. Sannan kuma duk wanda ya kai ya kawo a fagen fasaha a cikin wannan yare na Larabci, ana jinjina masa kuma ana taka masa nesa. To Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi aiko manzansa, ya aiko shi daga cikin al'ummar Larabawa waɗanda suke tinkaho da fasaha na harshe, sai ya saukar da littafinsa cikin wannan harshe nasu, sai ya zamanto fasahar da littafin Allah maɗaukakin sarki ta ƙunsa ya ninka ninkin baninkin na fasahar da Larabawa ke tinkaho da ita. Shi yasa a duk sanda suka ji Qur'ani ba sa iya mai da martani, saboda in sun ji tunda Larabawa ne suna jin Larabci, za su san wannan maganar ɗan adam ba zai iya shirya ta ba, bata yi kama da maganar ɗan adam ba, kuma an samu shaida da suka bayar a fagage daban-daban da ke tabbatar da haka ɗin, cewar tabbas wannan littafi na Allah mai tsarki Al-Qur'ani cike yake da fasaha wanda ya kere tunaninsu, ya kere basirarsu, ya kere iliminsu. Shi yasa da yawa sai kaga sun rusuna, ko da ba su musulunta ba amma ba sa iya ƙara mai da martani. Wannan ayoyi guda biyu ɗan uwa mun yi bayani cewar ayar farko da Allah ya ce abasa wa tawalla, abin da take ɗauke da shi na balaga, ai ayoyin an saukar da su ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma da shi ake magana saboda abin ya faru da shi ne. To me yasa aka karkatar da akalar maganar zuwa ga kamar labari ake ba annabi? Tun gashi dai da shi ake magana, wanda kake magana da shi ai za ka fuskance shi ne kana masa magana. To amma shi annabi ba a fuskance shi da wannan maganar ba, sai aka zo da maganar kamar ana ba shi labarin wani daban ne ya aikata wannan aiki. Aka ce abasa wa tawalla, ake ga manzon Allah, aka ce ya canja fiskarsa, ba a ce ka canja fiskarka ba, ba a fiskanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da magana ba, martanin ba a fiskanci manzon Allah da shi ba, sai aka fiskantar da shi ga wani daban kamar labari ake ba manzon Allah. Ana ce masa abasa wa tawalla, ya canja fiskarsa kuma ya juya baya, wannan kamar labari ake ba manzon Allah. To me yasa ba a fiskanci manzon Allah da magana bane, shi zai fito maka da balagar Al-Qur'ani, saboda matsayin manzon Allah gurin Allah subhanahu wataala. Tunda yanzu wannan gabar gaba ce ta zargi, to Allah kai tsaye ba zai zargi manzonsa ba, sai dai yayi ishara ta hanyar fito da sigar a matsayin mai bada labari, tare da cewar yana nufin manzon nasa, amma ba zai fuskance shi ba. Sai aka karkatar da maganar kamar ana bada labari ne akan wani wanda ya canja fiska kuma ya juya baya saboda makaho ya zo gare shi. Wannan zai nuna mana matsayin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a gurin Allah maɗaukakin sarki, ta yadda bai fiskantar da zargi zuwa ga manzon Allah kai tsaye ba, ya saukar da abin kamar yana bada labari ne. To kaga wannan, in Allah wanda ya halicci manzansa ya mu'amalanci manzansa da irin wannan mu'amala, halittu su suka fi cancanta su mu'amalanci manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da irin wannan mu'amala ta girmamawa. Wannan abu na farko kenan na balaga da ayoyi guda biyun nan suka kosa, ta yadda Allah maɗaukakin sarki ya fiskantar da maganar akan wani daban, tare da cewa yana nufin manzansa don girmama manzansa. Wato salon bayanin ya zo a matsayin third person, mutum na uku da ake ba da labarinsa, ba second person ba, mutum na biyu da ake magana da shi. Alhali kuma an saukarwa shi abokin magana ne, wanda Larabawa suke kiransa mukhatab, wanda kake magana da shi Laraba suna kiransa mukhatab, second person kenan ko, inji Turawa. Bahaushe kuma yace mutum na biyu wanda kake magana da shi. To maimakon a saukar da ayar a haka a matsayin mukhatab ana magana da manzon Allah, sai ba a saukar da ita a haka ba, aka saukar da ita a matsayin gha'ib, wanda baya nan, kamar ana bada labari ne akan wanda baya nan dan Allah nuna girman manzonsa a gurin sa. Aya ta biyu kuma da Allah ya ce an ja'ahul a'ma, ba komai yasa ya canja fuska ya juya baya ba sai dan makaho ya zo masa. Ita ma wannan ayar akwai balaga da takunsa, kiran wannan bawan Allah da makaho da Allah ya yi a nan ba wai ya kira shi bane dan wulakantarwa ko taɓarwa, tunda mutum da yake da naƙasu a wani sashe na jikinsa bai cika so ka kira shi da wannan naƙasun ba, ya fi so ka kira shi da sunansa. Misali, gurgu ne, in ka tashi kiransa kai ka karkace kai gurgu gurgu, kaga zai ji ba daɗi, zai ga kamar tozar tashi kake so kai. Idan kurma ne ko bebe, to karka kira shi da kurma ko bebe, zai ga kamar izgili kake masa, ka kira shi da asalin sunansa. Haka zalika, in kuturu ne, karkace kai kuturu, kaga sai ransa ya ɓaci, aka kira shi da sunansa. To haka zalika, in makaho ne, karkace makaho, a kira shi da sunansa, zai fi jin daɗi. Amma in ka kira shi da wani naƙasu da ke tattare da shi a jikinsa, abin sai masa zafi ya ga kamar cin fuska kake so ka masa. To a nan gurin da Allah maɗaukacin sarki ya kira wannan sahabi na manzon Allah da makaho, ba wai don taɓarwa ba ne ko wulaƙantarwa. Alƙur'ani ba shi da wannan salo, alƙur'ani ba shi da salon taɓar da wani ko wulaƙantar da wani, saboda shi ya karantar da girmamawa da kyakkyawan ɗabi'a da kyautata mu'amala. Kaga ba zai zo shi kuma a same shi da haka ba. Shi alƙur'ani mai girma ya jinjina wa annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda siffantuwansa da halaye na girma da girmamawa. Allah ya ce innaka la ala khuluqin azim, sannan ya ce walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Wannan duka kwadaitarwa alqur'ani yake akan kyawawan dabi'u da kyawawan halayya, shi yasa aka jinjina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a waɗannan fagage. To haka kenan alqur'ani ba yadda za a yi ya jinjina akan kyawawan dabi'u shi kuma yazo da safaninsa. Kenan kiransa da Allah ya yi da makaho akwai isharar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake so ya yi ƙarƙashin haka, ba wai don taɓarwa ba ne. Isharar kuwa ita ce ya nuna wa manzon Allah uzurin wannan sahabi nasa da ya zo yake kiransa yana ce masa allimni mimma allamakallah, ya rasulallah allimni mimma allamakallah, ai kamar yana ƙoƙarin yanke wa annabi maganarsa ne da yake, wanda kuma annabi yana ga wannan magana tana da matuƙar muhimmanci, bai kamata a ce an datse shi ba, bai kamata a ce an yanke shi ba. To sai Allah yake masa ishara ka masa uzuri mana, ai bai ga me kake yi ba, ai shi makaho ne, shi yasa Allah ya kira shi da makaho, cewa an ja'ahul a'ma saboda makaho ya zo masa. Ka sani cewar wanda ya zo yake ƙoƙarin yanke maka maganarka da kake da wannan maɗaukakin mutum cikin maɗaukaka na Qurayshawa, shi ɗin makaho ne, ba gani yake ba, ka masa uzuri na makanta. Ta kenan Allah maɗaukakin sarki bai kira shi da a'ma ba don taɓarwa, ya kira shi da a'ma ne don ya ankarar da manzansa sallallahu alaihi wasallama kan uzurinsa, kenan yana da uzuri. Wannan ya nuna mana wannan addini namu na musulunci addini ne mai adalci, addini ne wanda yake ba wa kowa haƙƙinsa, addini ne mai ba da uzuri. Idan da mutum zai yi abu bisa jahilci, to addini yana ba shi uzuri. Shi yasa mutumin da ya zo rasuwa ya tattaro ‘ya’yansa ya musu wasiya cewar idan ya rasu kar su ɗauke shi su birne shi, saboda idan ya haɗu da Allah kashin sa ya bushe bai yi alheri a rayuwarsa ba. Yace abin da yake bukata daga gare su su dauki gawarsa su je su kone ta, idan suka kone ta ta zama toka sai su ɗebi rabin tokan wannan yayi gabas wancan yayi yamma aje a sheke ta cikin ruwa, saboda idan ya haɗu da Allah abin ba zai masa ta dadi ba. Ya mutu suka yi kamar yadda ya faɗi, suka zartar da wasiyarsa, kuma sai je ya haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ba da za a yi ka kubce masa, duk inda aka je aka zo ba za ka kubce wa Ubangiji ba, tunda shi ya halicce ka, ba za a yi ka kubce masa. Ubangiji ya tambaye shi, kai ko ya aka yi kai haka? Ya ce Allah, wallahi tsoronka nake, tsoron haɗuwa da kai nake. Allah ya ce to je, kana maka afuwa, shiga aljanna. Malamai suka ce a wannan gabar abubuwa guda biyu sun amfane shi. Abu na farko tsoron Allah ya amfane shi, ya sa shi shiga aljanna. Ka kenan tsoron Allah yana da tasiri a rayuwar musulmi. Na biyu jahilcinsa, Allah ya masa uzuri da jahilci, saboda shi ya jahilci cewar duk yanda aka yi da mutum fa sai ya haɗu da Allah, to Allah sai masa uzuri da jahilci, sai aka ɗaga masa kafa. Saboda me? Saboda ya jahilci haka. Amma da bai jahilci ba, kaga ba za a ɗaga masa kafa ba. Kenan akan yi wa wanda bai sani ba uzuri, wanda yake da jahilci tattare da shi akan masa uzuri, wanda yake da ƙauyanci tare da shi zo abin da ba daidai ba shi ma ana masa uzuri. Wannan shine karantarwar addinin musulunci. To sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bayani wajen mai da martani wa manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama, dangane da wannan aiki da yayi na canja fiska da kuma juya baya ma shi wannan bawan Allah da ya zo yake nema ya karantar da shi abin da Allah ya sanar da shi na addinin musulunci. Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma yudrika la'allahu yazzakka, ana magana ne akan shi wannan makaho sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Allah ya ce wa ma yudrika, me ya sanar da kai ya kai manzon Allah, la'allahu yazzakka, cewa shi din fa so yake ya tsarkake, akwai fatan so yake ya tsarkake zuciyarsa shi wannan makaho. Me ya sanar da kai cewar shi makahon nan da ya zo gare ka ba komai ya kawo shi gare ka ba face ya tsarkake zuciyarsa, ya fahimci addini ta yadda zai tsarkake zuciyarsa ya bautawa Ubangijinsa. Fassara na biyu da malamai suka yi na tafsiri na wa ma yudrika la'allahu yazzakka, menene ya sanar da kai ya kai manzon Allah, dangane da hakikanin yanayin wannan makaho da ya zo maka, hakikanin yanayinsa da al'amarinsa. Shin baka sani ba akwai fatan ya tambaye ka game da abin da zai amfane shi ka masa bayani, kuma ya amfane shi ya tsarkake zuciyarsa, shine ma yudrika la'allahu yazzakka. Me ya sanar da kai hakikanin halinsa da al'amarinsa, cewar fa akwai fatan fashi zai tsarkaka ya tsarkake zuciyarsa sakamakon sharhi da bayanai da ka masa na abin da Allah ya sanar da kai na addinin musulunci. Fassara ta uku da wasu malamai suka yi sun ce la'alla dinnan litahqiq, tabbatarwa Allah yake. Me ya sanar da kai ya kai manzon Allah, cewa tabbas shi fa zai tsarkaka? Shin baka san da haka bane, cewa shi wannan makaho da ya zo gare ka ko tantama babu ko shakka babu, idan ka masa sharhi ka masa bayani na abin da addinin musulunci ke karantarwa ko tantama babu, zai karɓa ya amfana zuciyarsa ta tsarkaka? Shin baka san da haka bane, ka juya masa baya ka canja masa fiska? Kaga anan gurin duka Allah maɗaukakin sarki yana ishara ne wa manzansa sallallahu alaihi wasallama dangane da nagartan wannan bawan Allah. Abdullahi bin Ummi Maktub. Aya ta biyar har ila yau Allah ya ce aw yadhakkaru fatanfa'uhu adh-dhikra, ko ya wa'astu wa'azin kuma ya amfane shi. Kaga in ya tsarkake zuciyarsa ta zama ta tsarkaka, sannan kuma akwai fatan ya wa'astu wa'azin ya masa amfani, shine aw yadhakkaru, ko ya wa'astu dangane da bayanai da ka masa kan karantarwa addinin musulunci. Idan ya wa'astu fatanfa'uhu dhikra, sai wannan wa'azin ya amfane shi a duniyarsa da lahirarsa. Kaga Allah ya san cikin zuciyar wannan bawan Allah, shi yasa ya so da manzon Allah bai masa haka ba sallallahu alaihi wasallam. Amma hikima ta Ubangiji ta hukunta ai hakan, dan a saukar da waɗannan ayoyi mu kuma mu samu ilimi karkashin su. Kaga kenan a cikin ayoyi guda biyun nan, wama yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'uhu adh-dhikra, wannan duka yabo Ubangiji yake yi wa Abdullahi bin Ummi Maktum wannan makawo. Kenan Allah ya nuna nagartaccen mutum ne wanda in an masa wa'azi zai dauka ya amfana da shi, sannan kuma mutum ne wanda duk abin da aka dora shi akai zai tsoro akai har ta kai shiga samun tsarki cikin zuciyarsa, zuciyarsa ta zama to tsarkakakkiya. Kenan yabo ne Ubangiji ya masa, jinjina ce Ubangiji ya masa, wannan ya fito mana da falalar wannan sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya samu yabo daga gurin Allah kai tsaye. Allah ya yabe shi ya jinjina masa, kuma Allah ya tabbatar da cewar duk abin da aka dora shi akai na dadai zai tafi a kansa, duk wa'azin da aka masa zai dauka kuma ya amfana da shi. Wannan shaida ce samu daga gurin Allah subhanahu wataala. To sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayani, yana fitowa manzansa abin da bai bayyana wa manzansa ba a karon farko, shine ya san fa da wane ne yake magana wancan mutumi da ya maida hankali a kansa, kuma baya son abin da zai datse shi wajen magana da wancan mutumi, to shi fa babu alheri cikin sa. Shine bayanin da Allah zai ana. Bayan yayi bayanin alherin mutumin da annabi ya juya baya, to a gaba ta biyu kuma zai yi bayanin rashin alherin mutumin da annabi ya maida hankali a kansa. Wannan yake nuna annabi bai san gaibu ba, dan da ya sani ba zai yi hakan ba. Allah ya ce amma man istaghna fa anta lahu tasadda, amma wanda shi ya wadata, mutum ne wanda ya wadata da abin da Allah ya bashi na arziki, yana jin wannan ya ishe shi, ya wadata da dukiyarsa, sa'annan kuma bayan baya ga ya wadata da dukiyarsa, kai wannan abu da kake kazo kake gaya masa shi ma ya wadata da shi, baya bukatarsa. Abin nan da kazo kana masa magana a kansa ba shi bane bukatarsa, ba shi bane bukatarsa, saboda haka ka tafi abinka. Shine amma man istaghna, amma wanda shi yake ga ya wadata da dukiyarsa, kuma ya wadata daga saurarenka, fa anta lahu tasadda, kai ka maida hankali gare shi, maganar ka ka karkatar da ita zuwa gare shi, ka bar wannan wanda shi yake so ya saurari maganar ya amfana da ita, ka juyar da maganar zuwa ga wanda shi baya ma bukatan maganar taka a zuciyarsa. A zahiri ne haka, a fuskar nuna maka, amma a zuciyarsa maganar ka ba ta da kima, kuma maganar taka ma baya bukatar ta, yana ji da dukiyarsa, yana alfahari da dukiyarsa, yana tinkaho da dukiyarsa. Shine Allah ya ce masa amma man istaghna, wanda ya wadata ta fuskoki guda biyu, ya wadata da dukiyarsa, yana ga tunda yana da dukiya baya bukatan kowa, shi zai iya wa kansa komai. Wadata da yake ga yake da ita ta biyu da Allah ya ambata a nan, ya wadata daga sauraron annabi, baya bukatar magana annabi. Amma Allah ya ce fa anta lahu tasadda, tare da haka kai ka karkatar da maganarka zuwa gare shi, alhali shi ya wadata daga sauraronka, baya bukatan sauraronka. Allah ya ce wa ma alaika Allah ya zakka, me zai cutar da kai ya manzon Allah, in har bai musulunta
ya tsarkake zuciyarsa ba me zai cutar da kai zai ta rayuwarsa cikin kafirci Allah ba zai tambaye ka ba ai kai kan ka isar da sakon Allahnka sakon da ubangijinka ya aiko ka da shi ka isar saboda haka ubangiji ba zai kama ka da laifi dan bai musulunta ya tsarkake zuciyarsa shine wa ma alaika Allah ya zakka me zai cutar da kai me zai tsangwame ka in har shi bai musulunta ya tsarkake zuciyarsa ba ba abin da zai cutar da kai shine la'allaka bafi'un nafsaka Allah ya kunu mu'minin a wata aya shin kai yanzu kana ga zaka halakar da kanka dan ba su musulunta sun zama mu'minai ba kenan wanda ya musulunta kansa yayi wa wanda kuma yake musulunta nan ma kansa yayi wa kai bai maka ba bai cutar da kai saboda kai ka musulunta alhamdulillah sannan kuma sakon da ubangijinka ya aiko ka da shi baka koye ba ka isar ka tsira gaban ubangiji ba zai tuhume ka ba wannan ɗan uwa yake nuna mana ba a barin abin da ake da yaqini a kansa a tafi abin da tsammani ake kun gane wannan bayani kuwa abin da kake da yaqini a kansa ba za ka bar shi ba ka tafi abin da tsammani kake bayanin an fahimce shi yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama yana da yaqini wannan sahabin nasa musulmi ne kuma duk abin da ya karantar da shi zai aiki da shi shi kuma wannan mushriki annabi ba shi da yaqinin bayanan da zai masa zai karba amma wannan yana da yaqini to shi yasa Allah a wannan gabar ya nuna wa manzansa ka rike abin da kake da yaqini akan sa ka bar abin da kake tsammanin sa kenan yanzu duk abin da kake da tabbas kake da garantin sa kake da yaqinin sa rungume shi rike shi hannu bibbiyu karka sake shi saboda karka yi sakare shi ka maganye sai ka fado abinda kake zato akwai yuwar ka samu akwai yuwar ka rasa abinda kake yaqini da yaqini kuma shi babu tantama zaka same shi abu na biyu da wannan gabar ke fito mana da shi ɗan uwa abinda ake so daga masu karantarwa su rungumi dalibai masu so su koyi ilimi masu so su koyi ilimi su yi aiki da shi su rungume su su yi ta karantar da su kar su daga kansu da masu wadata sai sun yi ta bibiyarsu tabbas masu wadata su zamanto sun rungumi wannan harka ta karantarwa abu ne wanda yake abun so saboda dukiyarsu za ta taimaki karantarwar kuma za ta taimaki musulmi da musulunci to amma idan ba su daga kai ba malamai kar ku tsaya ku bata lokaci ku rungumi daliban ku talakkawa masu sha'awar addini masu sha'awar karantarwar ku dora su kan turba su amfana da shi wannan yana daga cikin abubuwan da zamu fahimta karkashin wannan gabar Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa amma man ja'aka yas'a ya sake komar da maganar sa zuwa gan kan ibnu ummi maktum duddai wannan yana nuna mana matsayin wannan bawan Allah gurin Allah da kuma yadda Allah ya san zuciyar wannan bawa Allah wankakkiya ce shi yasa duddda a karan farko ayoyi guda biyun nan Allah ya nuna nagartar sa Allah ya nuna cewa duk abin da aka dora shi akai zai dauka duk wa'azin da aka masa zai wa'astu kuma zuciyarsa za ta tsarkaku Allah bai takaita da haka ba yanzu ya sake komawa magana kansa diddai ya nuna yanda yake da muhimmanci gurin Allah subhanahu wataala Allah ya ce wa amma man ja'aka yas'a amma wanda ya zo maka cikin gaggawa dan neman alkhairi da shiriya dan neman ilimi na addinin musulunci shine wannan makaho didda yana da larura ta makanta amma bata hana shi yazo gurin manzon Allah neman ilimi ba yaji cewa a ni kan makaho ne wata kilma Allah mun uzuri bari kawai in zauna a gida in yi abin da ya sawwaka bai ji wannan a zuciyarsa ba ya taso tun daga gidansa ya taho gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama didda larura da yake da ita na kasu da yake da shi bai kalli wannan bangaren ba shi dai yana kwadayin shiriya yana kwadayin alkhairi yana kwadayin wannan ilimi na addinin musulunci to wannan yasa Allah ya jinjina masa shi yasa ya ce wa amma man ja'aka yas'a amma wanda yazo maka yana gaggawa dan ya samu alkhairi dan ya samu shiriya anan gurin ƴan uwa kafin mu tsallake yana nuna mana muhimmancin halartar gurin karantar da addinin musulunci shi yasa Allah ya jinjina wa wannan sahabi na manzon Allah makahu yace wa amma man ja'aka yas'a to ana so kai ma kana gaggawan zuwa gurin karantarwa dan ka dace da wannan alkhairi da wannan sahabi ya dace da shi yaya akai ya dace da wannan alkhairi gaggawansa na zuwa koyon addini na zuwa gurin wanda zai koyi addini shi yasa sai dace da wannan falala gurin Allah subhanahu wataala shine malamai suka ce karkashin wannan zamu fahimci duk wanda yake gaggawan zuwa gurin koyon addini gurin da zai fahimci addini gurin da zai samu shiriya gurin da zai san wane ne ubangiji menene haƙoƙin ubangiji to yana da matsayi na musamman gurin ubangiji subhanahu wataala kenan ya zamanto zuciyarka ka tsarkake ta dan hakan kake zuwa ba dan wata manufa ba kana zuwa ne dan ka fahimci addini dan ka fahimci sakon da manzon Allah zo da shi to kai ba karamin mutum bane gurin ubangiji kana da matsayi na musamman shi yasa anan gurin Allah ya siffanta shi da siffa mai girma yace wa huwa yakhsha shi yana daga cikin masu tsoro na Allah yana daga cikin masu tsoro na Allah kar ya aikata abin da bai dace ba a addini gare je a haskaka masa gare je ji bayanin karantarwa addinin musulunci shi yasa yazo maka yana gaggawa ya ji menene sakon ubangiji wa huwa yakhsha alhali shi yana tsoron kar ya aikata abin da bai dace ba na sakon ubangiji gare je ya ji me ya kamata yayi yana tsoron kar a samu naƙasu daga gurinsa dangane da haƙoƙin ubangiji gare ya je a haskaka masa shine ma'anar wa huwa yakhsha kaga waɗannan duka jinjina ne ubangiji yake yi ma wannan sahabi na manzon Allah Abdullah ibn Ummi Maktum Allah ya ce wa anta anhu talaha alhali kai kuma gare shi ka shagaltu ka rafkanu ka maida hankalinka kan wani daban wanda shi duk waɗannan ba su bane a gabansa shiriyar ba ita bace a gabansa fahimtar gaskiyar ba ita bace a gabansa karban addinin ma bai dame shi ba to kai kuma ka shagaltu gabarin wanda yazo yana sauri yana tsoron kar ya aikata abin da ba shi kenan ba ya saba wa ubangijinsa yana so ka haska masa amma kai anta anhu talaha kai ga gare shi mai shagaltuwa ne ka shagaltu gabarinsa zuwa ga waninsa ka karkatar da akalar maganarka zuwa ga waninsa alhali shi yafi buƙatar maganarka shine zai amfana da maganarka kenan ko karantarwa za ka yi ka duba su wane ne in ka karantar da su za su fi amfana da karantarwarka ka karantar da su sama da waɗanda karantarwan ba shi da tasiri a gurinsu kenan kai mai karantarwa ka kula da yanayin al'umma da kake karantar da su suna son abun sun damu da abun suna kwadayin abun mai da hankali a ba su son sa ba su damu da shi ba kyale suka tafi gurin waɗanda suke so suka damu da shi suka mai da hankali a kansa to waɗannan ayoyi guda goma ɗan uwa Allah madaukakin sarki ya saukar da su wajen mayar wa mushrikan nan da martaninsu wannan ya nuna ba fa yadda suka iya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah duk abin da yake yana yi ne da umurnin ubangiji kuma babu abin da za su yi su tabar da shi saboda ubangiji yana tare da shi kuma shi dan aika ne na ubangiji ubangiji ba zai bari ya tozarta ba to shi yasa in sun bi nan sai ubangiji ya nuna masa sai ya kauce in suka yi nan ubangiji sai ya nuna masa sai ya kauce shi yasa sai suka gagara da shi ya gagare su duk inda suka bi akansu bata cimma ruwa ba to wannan usulubi nasu na shida shi ma dai ba su yi nasara ba kokarin jan hankalin annabi su yaudare shi su ga sirrin jaye shi ya karkata gare su ya kyale masu rauni cikin sabansa wanda su da gaske suke yi to nan ma Allah sai da ya banka dewa manzansa asirin su Allah ya tona asirin su anan sai ya ce fa ma'abasa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ba'daha fi wajhi faqirin tunda aka saukarwa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗannan ayoyi na farkon suratu abasa to tun daga nan kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai ƙara canja fiskar sa ma wani fakiri wani miskini wani talaka ba cikin mu'minai tun daga nan duk wanda zai zo ga manzan Allah zai bashi fiska ya sake masa fiska ayi dariya anan ƴan uwa akwai darasi mai girma da ya kamata ƴan uwa na ɗaliban ilimi da kuma malamai su ɗauka karkashin wannan gaba wanda kake kokarin karantar da shi ba a so kana masa girman kai ba a so kana masa dagawa ba a so kana canja masa fuska sake masa fuska yi masa mu'amala yi masa dariya wanda yake zuwa gurin ka dan ya fahimci addini ba a masa girma girman kai ba a masa dagawa ba a canja masa fuska ana sake masa fuska ana walwala da shi da nishadi da haba-haba duk wanda yazo gare ka yana so ya fahimci addini kai haba-haba da shi saboda me zaka amfana da shi ta yaya zaka amfana da shi duk abin da ya fahimta a sababinka yaje ya aikata yana da lada kai ma kana da lada ba tare da an rage masa daga ladansa ba ma'ana duk wanda ya amfana da kai yayi da'a wa ubangiji to wannan da'ar da yayi kana da lada har kiyama ta tsaya man dalla ala khairin falahu mithlu ajri sahibihi duk wanda yayi nuni zuwa ga alkhairi yana da kwatankwacin ladan wanda ya aikata alkhairi mutum biyar ne ka dora kan hanya suka je suka aikata aiki na alkhairi kowanne in an bashi lada 10-10 kai ma za a baka 10-10 kaga kai riba su 10-10 suka samu kai kuma ka samu 50 kana kwance ma ta kin kana bacci lada ya shigo maka alalita ka ta lada me yafi wannan dadi ɗan uwa to saboda haka wanda zaka karantar da shi wanda zaka dora shi kan turba ka suke masa fuska ya zamanto ya sake da kai kar ya zama yana dari da kai to shi yasa anan gurin yace fa ma'abasa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ba'daha fi wajhi faqirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga nan bai sake canja fiskar sa ba a lokacin da suka hadu da fakiri a fiskar fakiri su hadu da fakiri ya canja fiskar sa annabi bai sake ba har ya koma ga Allah subhanahu wataala wa kana idza aqbala alaihi abdullah ibn ummi maktum yaqulu lahu marhaban biman atabani fihi rabbi yace sai kasance idan abdullahi dan ummi maktum ya taho zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce masa maraba da wanda Allah ya zarge ni akan sa ubangiji na ya zarge ni akan sa idan duk sanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ganshi yakan fadi wannan lafazi cewa maraba da wanda ubangiji na ya zarge ni a kansa sai dai wannan hadisi ne mai rauni malaman hadisi sun raunata shi Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya ce hadisi ne mai rauni a cikin silsilatul ahadithi dha'ifa da kuma manya cikin malaman hadisi waɗanda suka gabace shi sun raunata wannan hadisi yana hadisi ne wanda ba mai inganci ba bai tabbata ba sai dai akwai lafazin da ya tabbata wanda ya inganta shine fakana nabiyyu ba'da dhalika yukrimuhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan saukar da waɗannan ayoyi na farkon suratu abasa tun daga nan annabi in sun hadu da shi sai yana karrama shi saboda mutum ne mai matsayi gurin ubangiji tunda Ubangiji ya saukar da ayoyi ya masa shaida kyakkyawa kuma ya nuna wa manzansa abin da yayi da ba haka ya kamata yayi ba ga wannan bawa nasa wanda mutumin kirki ne alkhairi yake so to wannan usulubi na shida na mushrikai ba sai nasara a kansa ba to amma tunda diddai faɗi tashin su da kaikawansu shine su ga wannan da'awa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi ya daina ta ko kuma ko da bai daina ta ba an samu koma baya cikin da'awar manzon Allah to sai ya zama har yanzu dai basu daddara ba sai da suka sake bin wani salo na daban dan su ga sun tozarta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine abin da zai gaya mana a wannan sakin layi na farko a wannan shafi yace walamma ra'al mushrikuna anna hadhihi al-mataliba allati yu'ridunaha la tuqbalu minhum aradu an yadkhulu bi thibabin akhar lokacin da mushrikai suka ga waɗannan abubuwa da suke ta bijiro da su wa manzon Allah na bukata na nema wanda suke bijiro da su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a karba daga gare su sun bijiro masa da kaza diddai dan su hana shi da'awar ko su kauda shi kan da'awar annabi bai karba daga gare su ba sun bijiro masa da wannan sun bijiro masa da wancan sun zo masa da wannan sun zo masa da wancan duka ba su yi nasara ba to wannan yasa sai suka yi tunani me zai hana su canja salo ta yadda in sun canja salo ta kilsi nasara idan sun bijiro masa da kaza da kaza da kaza da kaza da suka yi bai karba ba to ai in ya san wata bai san wata ba to bari su canja hanya bari su canja kamu su bijiro masa ta inda baya zato baya tsammani wannan kan ma ba shi da alaka da zabin sa haka za su nuna shi a idan duniya tsirara haka suke so su yi kenan yanzu sun canja salo tunda yaudararsa da suka so su yi bai yaudaru ba jan hankalinsa da suka zo su yi da abun duniya hankalin nasa bai karkata zuwa ga abun duniyar ba sai zama duka babu nasara duk inda suka bi ba nasara to shine sai suka canja kamu yace wa huwa ta'jizur rasuli bi talabil ayati wannan salo da suka canja shine kokarin kura manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna ga yanzu in suka kura manzon Allah a idan jama'a zai bayyana ta to ai abin da yake zuwa da shi ma shi yake kirkirar kayansa in har za a iya kure shi in daga gurin Allah yake zuwa da shi abin da ya isa ya kure shi inda Allah mabuwayi to amma in da kansa yake zuwa da abunsa akwai gacin da za a iya zuwa a kure shi kenan mutum yana da limit dan adam yana da iyaka yana da haddi to wannan zai nuna maka rashin lissafin wanda ba musulmi ba musulmi ya san cewa wannan annabin Allah ne manzon Allah ne kuma abun da yake zuwa da shi na gaskiya ne kuma daga gurin Allah ne saboda haka ba yadda za a yi Allah ya bar shi ya tozarta ba yadda za Allah ya bar shi ya wulakanta musulmi ya nitsu da wannan 100% ba shi da tantama ba shi da kokonto amma wanda ba musulmi ba yana ga akwai gacin da za a je a kure shi yace fajtama'u wa qalu sai suka hada kawunansu suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka ce masa ya Muhammad in kunta sadiqan fa arina ayatan natlubuha minka wa hiya an tashqa lana al-qamara firqatayn to yanzu suna so su kura manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda in sun kure shi mutane za su dawo daga rakiyar sa a ce a to ashe ma abin da yake zuwa da shi ma daga karan kansa yake kirkiro abin ya zo da shi inda daga gurin Allah ne aida za mu ga alama abin da suka ce wa manzon Allah ya Muhammad ya kai Muhammad dama tunda ba su yarda manzo bane ba su ce masa rasulullah ko kuma nabiyullah ba su kiransa da manzon Allah ko annabin Allah gayan sunansa suke kira Muhammad kawai suke cewa in kuma sun so su masa izgili sai su ce ibnu abi kafsha wannan in sun so izgili amma ba sa kiransa da ar-rasulu ko kuma annabiyu ba su ma yadda rasuli ne rasulullahi bane ko ba su yadda nabiyullahi bane shi yasa a lokacin da ake rubutu a sulhul hudaybiya rubuta ka'idoji da sharuɗa da za a gina sulhun a kansu wanda yake rubutun sayyidina ali yana cikin marubuta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tunda mutum ne wanda bai iya rubutu ba yana da marubuta idan yarjejeniya za a rubuta tsakaninsa da wasu mutane akwai masu rubuta masa idan wasiƙa yake so ya rubuta ma wasu akwai masu rubuta masa in ayoyin qur'ani aka saukar masa akwai masu rubuta masa to wannan yarjejeniya da aka kulla asulhul hudaybiya tsakaninsa da mushrikan makka sayyidina ali ne ya rubuta masa yace ka rubuta hadha ma qadahu muhammadur rasulullah sayyidina ali ya rubuta mushrikai suka ce ba mu yadda ba me ba ku yadda ba agoge rasulullahi nan saboda da mun yadda kai rasulullahi ne ai da ba mu yake ka ba kawai a ce ha za ma qadahu muhammad ibn abdullah wannan shine abin da muhammad dan abdullah ya kulla na yarjejeniya tsakaninsa da quraishawan makka kawai a rubuta haka amma kar a ce muhammadur rasulullah basu yadda ba saboda haka dole a goge rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sayyidina ali ba matsala goge ko sun ki ko sun so ni rasulullahi ko a rubuta ko kar a rubuta ni din dai manzon Allah ne goge sayyidina ali ya ce ya rasulullah amun uzuri bazan iya goge rasulullah ba saboda a baya an sa shi ya goge wani abu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka rubuta bismillahir rahmanir rahim dama annabi duk abin da yazo zai rubuta yana bude shi da bismillahir rahmanir rahim duk wani rubutu da za a masa rubutun nan ko wanda za a kaiwa ba musulmi bane annabi yana fara shi da bismillahir rahmanir rahim to abu na farko kenan da yace sayyidina ali ya rubuta bismillahir rahmanir rahim suka ce ba mu yadda ba babu wani rahmani da muka sani sai rahmanul yamama kawai sai dai a rubuta bismika allahumma agoge arrahmanir rahim basu yadda da arrahmanir rahim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sayyidina ali ba matsala goge arrahmanir rahim ka rubuta bismika allahumma ya goge arrahmanir rahim ya rubuta bismika allahumma to da aka zo hadha ma qadahu muhammadur rasulullah suka ce basu yadda a rubuta rasulullah ba saboda haka dole a goge annabi ya ce ba wani abu Ali goge a rasulullah kuma ko sun ki ko sun so ni din rasulullahi sannan Ali yace amun uzuri bazan iya goge rasulullah ba annabi yace a nuna masa ina rasulullah take aka nuna masa yasa hannunsa mai albarka ya goge sai aka bar shi muhammadu to aka suke kiransa suka ce ya muhammadu in kunta sadikan ya kai muhammadu in ka kasance da gaske kake in ka kasance kai mai gaskiya ne bisa ga abin da ka zo da shi cewar Allah ne ya aiko ka cewar kai manzo ne na Allah cewar kai annabi ne na Allah inda gaske kake kai mai gaskiya ne bisa ga abin da kake fadi fa arina ayatan natlubuha minka to abin da muke da bukatuwa zuwa gare ka ka nuna mana aya da zamu nema daga gurinka mecece aya alama ka nuna mana alama da za ta tabbatar da gaskiyar da a wakka cewa kai manzon Allah ne idan muka ga alama to za mu karbi abin da ka zo da shi ma'ana za su karbi addinin musulunci waccece alamar waccece ayar da suke so manzon Allah ya zo musu da ita wahiya an tashqa lana al-qamara firqatayn wannan ayar da suke so manzon Allah ya zo musu da ita alamar nan da suke so manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo musu da ita shine wai manzo Allah ya raba musu wata gida biyu ya raba musu wata dare gida biyu rabi yana ta nan rabi yana ta nan in har da gaske yake cewar shi manzo ne kiran mutane da yake zuwa ga wannan addini na musulunci inda gaske ne to ya raba musu wata gida biyu rabi na wannan bangare rabi na wannan bangare anan yace fa atahu Allahu hadhihi almu'jizata wa shaqqa alqamaru firqatayn fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ishhadu to da suka nema daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda gaske yake cewa shi manzo ne ya raba musu wata gida biyu anan yace fa ta'ahullahu hadhihi almu'jiza sai Allah ya bashi wannan mu'jizar kamar yadda suka nema sai Allah ya bashi ita ce gagara badau wanda ba wanda ya isa yayi sai manzo na Allah wan shaqqal qamar Allah sai umurni ma wata kawai wata sai ya rabe gida biyu duk wata halitta da muka sani ta ubangiji ubangiji na bata umurni za ta aiwatar da umurnin ubangiji banda mutun da aljan su ne suke taurin kai mu ne muke taurin kai amma an ka dauke mutun da aljan ba halitta cikin halittun ubangiji da ubangiji zai bata umurni ta yi nawa ubangiji na ba su umurni kaman kyaftawa da bismillah sun zartar da umurnin ubangiji akwai hadisi da Imam al-Bukhari da Muslim suka fidda shi cikin sahihansu manzon Allah ya bada labari kan annabi cikin annabawan Allah da suka gabaci wannan al'umma ma'ana da suka gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya fita yaki da shi da mutanansa sun je alƙaryar da suke so su yaka sun isa la'asar tayi to wannan annabi da ya duba sai ga duka tsakanin la'asar da magariba bai wuce awa 1 da rabi zuwa 2 ba idan yace zai fada ya kar waɗannan al'umma gabanin ya kare rana za ta fadi idan kuma rana ta fadi dole yaki ya tsaya saboda ba za a yi yaki cikin dare ba za ka san wa kake fuskanta ba shin abokin gaba ne ko kuma yana cikin ɗan bangarenka musulmi kaga sai a yi ta'asa ba a sani ba shi yasa ba a yaki da daddare sai in gari ya waye to yanzu yana ga idan ya fara yakin nan gabanin ya je gaci yayi nasara kan abokan gaban nan ya bude garin nan ya shigar da musulunci dare zai riske shi in dare zai riske shi kuma hannun agogo ya koma baya dole gobe sai an fara yakin daga farko kai kuma kafin nan su sake shiri tunda yanzu ya an karar da su to sai kalli rana shi wannan annabi yace an innaki ma'muratun wa ana ma'murun ke rana umurtaki Allah ya ki fito daga gabashin duniya ki fadi yammacin duniya kuma tunda Allah yake bata umurnin nan bata taba sabawa ba har yau yanzu yau shekara nawa da halittan sammai da kasai akwai wanda ya sani Allah ya barwa kansa sani amma shekaru aru ba mu sani ba Allah shi ya sani tunda aka halitta sammai da kasai har yanzu da nake magana rana bata taba sabawa umurnin ubangijinta ba za ta fito daga gabas ta fadi ta yamma to mu kuma sau nan muka saba umurnin ubangijinmu daga halittan mu zuwa yau shekaru nawa yau halittan mu halittan mu zuwa yanzu haihuwar mu zuwa mu duniya zuwa yanzu sau nan muka saba ubangiji malala gashin tinkiya shurin masaki rana kuma tunda Allah ya halicce ta har yau bata taba saba ubangiji ba ko so dai to shine wannan annabi ya kalle ta yace innaki ma'muratun wa ana ma'murun ke rana umurni Allah baki kuma cika umurnin ubangiji kike ni ma umurni Allah ya bani yanzu cika umurnin ubangiji nake na yakan waɗannan mutane sai ce Allahumma habis halana ya Allah ka rike mana ita Allah sai bata umurni saboda Allah yana bada umurni za su yi Allah sai ce wa rana tsaya kake fadi sai rana ta ja ta tsaya char annabi ne ya shiga yayyaki har yayi galaba kan mutanen nan yayi nasara ya samu ganima ya zo ya aje su kuma an gama da su an kwace garin ya zama iko na musulmi sai rana ta fadi yanzu ta yi aiki da me da umurnin ubangiji subhanahu wataala to abin da ya faru kenan ga wannan wata Allah sai ba ma wata umurni yace ka dare gida biyu sai dare wan shaqqal qamaru firqatayn sai wata ya dare gida biyu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace wa mushrikan makka ishhadu zo ku gani ku zo ku gani abinda kuka nema na aya daga guri na gashi nan to lokacin da suka zo suka gani me ya biyo baya ina ga lokaci ba zai ba mu dama mu ga abinda ya biyo baya ba sai mu dasa aya a wannan gabar sai Allah madaukakin sarki ya kai mu haduwa ta gaba abubuwan da muka fada waɗanda suke dadai Allah madaukakin sarki ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka fada bisa kurakurai ko kuma tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdik
ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.